Bani sun sa na saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya. Duk abin
a yau dandalin BOA ya waiwayi ɗabi'an nan na zance a lokacin sallar tuhajji, inda samari da ƴan mata kan caɓa ado da zumun samun saurayi ko budurwa a maimakon gabatar da kamar yadda suka baro cewa za su je masallaci. Ga ra'ayoyin wasu matasa mabambanta.
Nisan wannan abu ne da zan iya cewa an daɗe ana yin shi, kasancewa wasu daga cikin mata ba sa samun ƴancin kansu su fito gida da daddare. Sai a wannan lokutan za a ba su dama saboda ana ganin masallaci za su je ko kuma za su je ibada. To mafi akasari aka haɗa su da kanninsu ko kuma yansu, su kuma abinda suke sujjuda su sun faɗa sallaya su fito. To a wannan lokacin ne ake samun dama a yi zance, a yi hira, a yi dai duk wasu abubuwan da ba su dace ba kuma a cikin watan na Ramadan.
Kuma a yi ibada?
Yi kwarai kuwa.
Kakan yi haka kai ma?
A'a, ni ban taɓa yi ba. Ka kasance ma ni kin ga tunda nake ma ina cikin agajin masallaci, to wala ba zan iya ga miki adadin mutane da muka rika kora ko a bayan masallaci suna zance ko ana hira ko ana wani abin da ake kira free call ba duk a wannan lokutan.
Ya ce ganin wannan batu?
Gaskiya wannan batu ne abu da ya mara daɗi ne, wanda ni a iya ma sani na akwai gidan da na gani gidan malamai ne, amma ƴaƴan gidan ma za ki gan su har wanke riga ake cewa yau ranar tahajjud ce, ki ga irin an wanke riguna an wanke wando an ce ai za a je zance. Gaskiya ni dai ina ganin ana laifin mata ne. Abin da yasa na ce laifin mata ne, saboda gaskiya ai ke mace ke kamata a ce kina da tarbiyya. Idan kina da tarbiyya akwai namijin ma da idan an ce ma ya je miki magana ko kuma ya saurare ki ma ba zai iya miki magana ba, balantana kuma lokacin ibada kamata ya abin da ya kai ka je ka yi ibada nan. Mace ma ai tunda an sawwaka wa mace cewa ma za ta iya zama a cikin ɗakin ta cikin da shefanta ta yi sallar ta ba sai ta fita ba.
Kenan ke duke taɓa
gaskiya ne
a zance da lokacin tahajjud? Ni
a tarihi na ma gaskiya lokacin azumi ba na kula ma ɗa namiji kawai na koma zuwa ga ubangiji na domin in samu rabauta.
To kamar yadda kika sani gaskiya ina zuwa tahajjud saboda abu ne da ubangiji ya ce ai a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Amma gaskiya batun cewa wai in je in kula ƴan mata da sauransa gaskiya ni ba ta taɓa yi ba, amma ana yi gaskiya ba zan ce abin nan ba, domin a lokuta da dama za ka ga matasa haka musamman samarka da ƴan mata suna tsaye suna ɗan zance haka musamman lokacin kafin a fara nan tahajjud ɗin, ko kuma bayan an idar da sallah kafin a tafi gida za a ga cikin dare ƴan mata sun tsaya da abin nan wanda abu ne wanda bai dace ba, amma ni gaskiya ban taɓa yi ba.
Mun kuma ji ta bakin Malam Muktar Umar Jarad Alimamu masallacin Juma'a na rijiyar Zaki, wanda ya bayyana rashin kyan wannan ɗabi'a ta matasa.
To yanzu akwai wata ɗabi'a da matasa kai ne a goman ƙarshen maimakon a yi ibada ya zama lokacin da ake samun ƴan mata da samari a daren sai a ci kwalliya a hanyar masallaci ana ƴan mata da samari.
Eh, wato wannan yana daga cikin rudi shedan kullun. Allah yana gaya mana inna shedan lakum aduwwun fattakilu wa aduwwa, shi kullun shedan duk sanda Allah ya ci ga wata dama to su yake rasar da kai wannan dama. Saboda haka yana daga cikin rudi shedan, sai ga mutum ne hukunya zai ba Allah sai shedan ya kawata masa, ko kuma mutum ya je masallacin ma ya ta chatin ko ya tosa abubuwa wanda ba shi ya kamata yi. Lalle mutum ya sani cewa ba shi da wata rayuwa ba ba wannan ba. Idan Allah ya ce kai abu ba kai ba, lokacin ka fa ya tafi ba, lalle Ramadan idan kana rayuwa. Al-waqtu huwa al-hayat, lokaci shine rayuwa. Zai iya zama na Ramadanun ka tsaya wasa, wani Ramadanun kan yazo ka mutu, to ko me zaka ce da Allah? Saboda haka Allah ya baka dama, Allah ya baka lafiya ka dace Ramadanun, to ka kokari tun daga ranar da aka ga wata har zuwa ƙarshe ka raya shi da ibada, ka hakura da komai, ka ninki ta bar ka dauki ta bar ka ta ninki ka bauta Allah, shine mafita a rayuwarka.
Da fatan waɗanda aka yi domin su ba su amfana. Daga gaba shir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Bani son ta na sake ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya.